بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر takwas ga watan Rabi'ul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 15 ga watan December shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 199 cikin jerin girkasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairil Ibad walafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانا لتافي نزاد المعاد موسوعة لنتاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومي دا روان كني دنگني دا تفركي دا ساري دا العادن دا منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرأي أقز malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman duba izuwa ga cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da littafansa nesa da iyalansa Allah ubangije saka mishi alkhairi muna tabbiyan Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a inda yake tayi mana darussa akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina a darasin da muka yi a baya mun ji bayani akan muwada'a wato yarjejeniyar zaman lafiya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla tsakanin shi da Yahudawan Madina da kuma abin da ya biyo baya na musuluntar babban malami a cikin su shine Abdullahi dan Salam da kuma yadda su Yahudawa suka karya wannan alƙawari abinda ya bayu zuwa ga koransu daga Madina da yakansu Larabawa Yahudawan Banu Qainuqa da Banu Nadir da kuma Banu Quraiza shine muka ce zamu dan yi tariya kankanuwa insha Allah akan mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko ya akai ma tukunna Yahudawa suka zama a Madina bayan tabbas ba kasar su bace na biyu kuma bayani akan ita wannan wasiqa wato wannan takadda tayar jijiniya malaha wa ma alaiha a takeice abu na farko shine Yahudawa asali sune al-Ibraniyun ana ce musu al-Ibraniyun ko banu Isra'ila ko Yahudu duka wannan sunan su ne sune dangi da jini da zuriya ta annabin Allah Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim annabi ne dan annabi dan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihim to zuriyan wadannan wannan annabi Yaqub sune ake ce ma banu Isra'ila ko al-Yahud ko al-Ibraniyun akan kuma hada su su da kristoci nasara a kira su da su da ahlul kitab nan lura zuwa ga cewa al-ummumi ne su wadanda Allah subhanahu wataala ya saka musu da tafai wadanda suka yi rayu a karkashin shari'ar annabawan da ya aiko da wannan littafin siyakin Qur'ani da al'adarsa yakan kiraye su da banu Isra'ila fi siyakil abin nan wato idan yazo siyaki na at-tazkir bi ni'amillah idan Qur'ani yana so ya tuna musu irin ni'imomin da Allah ya musu a baya da kuma ya ja hankalinsu zuwa ga cewa ya kamata su yi imani da annabin ƙarshe shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai ya kira su da banu Isra'il idan ko yazo a siyaki ne na zambo na aibata kafircin su da tona asirin barnan su to yakan kira su da Yahud domin shi Isra'il din shine dai wancan annabin wato Yaquba dan Ishaqa akwai kissa da suke ruwaitowa wanda take san bata tabbata ba wanda a dalilin ta ne a mala'iku suka canza mai suna zuwa Isra'il ba bukatar sai an fade ta sharare kissa ce a cikin littafin su da littafin Isra'iliyat wallahu a'lam alal misali zaka ji Qur'ani yana cewa kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi. Kaga wannan siyaki ne tana musu irin ni'imar da Allah ya musu cewa duk wani abinci da ya kasance halal ne gare su in banda abin da shi annabi Yaqub ya haramta wa kanshi na bakance da yi. Haka fadin Allah ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum da ire-iren waɗannan idan ya kira su da suna da idan ya zo kamar da muka fada a siyaki na aibata munanan ayyukan su da kafircin su sai ya kira su da yahud kaman wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Kaga nan bayyana kafircin su ne Allah ya mai musu da martani yake cewa gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Haka la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku. Wannan ma siyaki ne na aibata su. Haka wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah ire-iren waɗannan baka ji duk sai a kira su da suna yahudu. Shi yasa malamai suke ganin yahudu din suna ne na zargi amma banu isra'ila shine asalin sunan su wanda yake mai tsafta. Ana cewa yahud din yana komawa ga ɗaya daga cikin kakannin su ne wato asbatu kenan wanda yahuda ne sunan ya juye ya zama yahudu wallahu alam. Duk waɗannan tarihohi ne waɗanda ba za ka iya tabbatar da su ala wajhil qat'i ba. Da haka shi yasa muke takaituwa akan abinda Qur'ani ya ambata gurgurdan yadda malaman musulunci suka fassara ko suka kalle shi. To in ka kalli asalin tarihin su yahudawa sukan dogara da attaura ne wajen tarihin su har zuwa zamanin nan kusa kamar da zamu ji a nan gaba. Kuma tarihi ne mai cike da dirkaniya da ahdas da qasas da hurub da ma'arik yaƙe-yaƙe fitintunu annoba iri daban-daban a kore su nan da sauransu. Akwai kuma zuki ta malle da yawa a cikin shi da haka ba abin dogaro bane da ana so a tace maganganu. Mu ko a matsayin mu na musulmi to muna dogara ne da abin da Allah subhanahu wataala ya bada labari a cikin alqur'anin sa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisansa ingantattu da kuma abubuwan da malaman musulunci suka tace wanda zaka iya samun su a littafin malaman tarihin musulunci irin Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathirin irin Dafin Al-Kamil na tarihi na Ibn Al-Athir da ire-iren su. Akwai wanda kuma ba sa mata cewa ana dai karantawa duk da haka irin su Yaqubi ko kuma wasu abubuwan da suke da kama da wannan da ire-iren su. Akwai kuma bincike da aka yi kala daban-daban a zamani game da tarihin su da matsalolin su da raddi akan fitintunun su da dirasa akan aqidar su kamar littafin Talmud na aqidun su da makamantan su. Da haka idan ka kalli abinda Al-Qur'ani ya bada labari tarihin Yahudawa ko banu Isra'ila yana farawa ne da kan shi wannan annabi Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam wanda ya rayu a Falastinu wanda ita ce ardu Kana'an kenan sunan kabilar da suke rayu a wajen. Kuma Allah ya bashi ƴaƴa har ta 12 wanda waɗannan ƴaƴa su ne ake gani a matsayin asalin abinda ake ce musu al-asbat jikoki din. Baya ga shi sai kuma ɗansa da ya biyo bayan shi shine annabi Yusuf alaihi salam da kissar shi shahararriya da abubuwan da suka faru tsakanin shi da ƴan uwan shi din ƴaƴan Yaqub din wanda Qur'ani ya bada labari dalla-dalla abinda ya faru tun daga makircin da suka kulla mai kokarin kashe shi da tsintar shi da wasu mutane suka yi da bauta da yayi da ƴanta shi da sharrin da mata suka mai da zaman gidan yari har zuwa da ya tike a matsayin sarkin gari gabaki daya. Wannan shine kamar ka ce jawla ta biyu ta tarihin Yahudawa da kuma daukakar da dangin shi da iyayen shi suka samu bayan da ya ce su shigo Misra. Gaskiyar mafarkin sa zalika ta'wilu ru'aya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan da Allah ya dawo mai da iyayen shi da ƴan uwan shi hada kansu sai zama yanzu kaman banu Isra'ila sun kaurato kenan daga Falastinu sun shigo Misra. Annabi Yusufa da baban shi suka rasu sai kuma wasu shekaru suka biyo baya wanda suke dauke da rigingimu da fitintunu iri daban-daban da canzawar halin da banu Isra'ila suke a Misra daga daukaka da samun wuri da shugabanci zuwa ga kaskanci da wulakantuwa da zama ƴan kallo a harkar shugabanci kamar da Allah yake cewa wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ a cikin baqara kenan ko wannan ishara zuwa ga juyewa halin su cewa ya Allah ya zo ya daura fir'auna a kansu fir'auna ya gana wa mazajinsa azaba ya ci gaba da barin ƴaƴayensa mata suna rayuwa wannan ba karamar fitina bace Allah ya jarabce su kamar yadda a littafin tarihi suke nunawa fir'auna an mishi duba ko an fassara mishi wasu mafakai cewa waɗannan banu Isra'ila za a tada wani a cikin su da zai kwace mulkin shi zai kawo ƙarshen sultaninsa don haka ya dauki mataki na cewa to ba za a bar su su kai labari ba sannan suna cikin wannan kaskanci da wulakanci a cikin daular Fir'auna sai Allah subhanahu wataala ya tada annabi Musa aka haife shi a cikin inda Allah ya alƙawari din ƙasar Misra kuma ya taso kissa shi sananniya ce har ya wayi gari ya zama annabi da shi da dan uwansa Harun waɗanda suka fara gwagwarmaya da Fir'auna da kafirai ƴan uwan shi su Hamana da su Karuna da makamantansu waɗannan kafirai suka ƙaryata suka yi kafirci suka saba wa Allah suka yi duk abin da suka yi na hana wannan addini yaduwa suka yi duk abin da za su yi su ga cewa Musa da jama'ar sa ba su tsayartar da banu Isra'ila daga zaluncin da Fir'auna yake musu da cutarwar da yake musu da bautar da su ba har zuwa Allah subhanahu wataala ya baiwa annabin Musa umarni cewa su yi kaura su ba ƙasa su fita da banu Isra'ila a kama hanya a kuma Falastina kenan Fir'auna kuma duk da haka bai kyale su ba ya bi sawugo shine ya jefa Allah cikin hikimarsa ya halaka shi wajawaza bani Isra'ila bahara su suka tsallake shi kuma Allah ya halakar da shi akan idan su suna gani to zaman da suka yi a ƙasar Misra tsawon shekaru sai ya zama zuciyarsu ta riga ta bushe barna ta shiga cikin al'adunsu da ayyukansu da haka ko da suka tsallaka kogin kaga sun tsira daga sharri da bala'i da cutar Fir'auna kuma sun tsallaka yanda su koma ƙasarsu inda suke da ƴanci suke da karama amma sai suka fara barna barna ta farko shine suka ce za su yi shirka da Allah ya ba da labari wajawaza bani Isra'il barafa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alih abu na farko da suka fara yi kenan barar da suka fara yi cewa za su yi bautar gunki suma yadda suka ga wasu suna yi annabi Musa yake ce musu qala innakum qaumun tajhaluna lalle ku ba kananan jahilai bane an rabo ku da barna za ku fada war tafita haka Allah ya fada a cikin A'raf ko suka ci gaba da tafiya har suka kai wani wuri da ake ce ma Sahara'u Sina Sahara a ƙasar Sina wannan Sahara anan ne suka ji kishi da yunwa da suka yi roki Allah wa in sasqa Musa liqaumihi fa qulna drib bi asakal bahr famfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabuhum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asu fil ardi mufsidin Allah ya ce muka ba su ruwa lokacin da suka roki Allah Allah ya fito musu da kan famfuna 12 kowane dangi sun san inda za su sha ruwa Allah ya ba su dama suka sha wannan ruwa suka ji natsuwa to da suka samu ruwan nan suka sha suka koshi sai kuma suka ci gaba da zakewa al'amarin Allah nan ne suka ce suna so a saka musu da darba din nan wadallana alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بكرا dai ta bada duk labarin nan da abubuwan da suka faru suka ci gaba da zakewa har suka yi tawa Allah tsageranci karshe har suna cewa wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan bayan an wuce lan nasbira ala ta'amin wahid suka zo cewa kai mu abinda kake cewa kana da ko Allah din nan yana yi mun mai da ma ba Allah ne yake yi ba sun manta Allah ya tsirata da su daga annabi daga Fir'auna ya zo cikin sahara ya kawo musu ruwa ya ba su abinci ya musu inuwa da komai suka ce sai in kana son mu yadda sai mun ga Allah nan ido da ido ko kuma jaharatan suka fada mishi wannan ido da ido ba kunya ba wai sako ba haka suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan wato wasu mutane ne wadanda Allah ya so su ya ja su a jika da Hausa kenan ku amma suka fandare suka yi ta iya shege har sai da Allah ya fita batun su karshe ya tsine musu albarka wannan tsinewar ce haini take bin su da suka yi wannan barna suka ce hatta nara Allah jaharatan fa akhadathumu sa'ikatu wa hum yanzurun, shine Allah ya musu kwaran kwada suka fada duk suka suma wasu suka mutu. Daga baya Allah yake thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Allah ya musu wannan ne a matsayin wone ya ƙara raya su wajen dai su gode wa Allah su ba Allah ta da aka saka ki. Haka kuma Allah ya saki ba da labari, wannan na cikin Bakara kenan ko, Allah ya saki ba da labari kuma a Nisa'i cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzira alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbara min dalik. Wani sun ce ka in da gaske ne ka annabi Muhammadu, Allah ya wurgo maka littafi daga sama a gani ya fado yadda ruwa yake sauka. Manzo Allah ya ce mishi kaka da annabi Musa ma annabin su sun tambaye shi abu mafi hadari fiye da wannan. Me suka ce mishi? Suka ce faqalu arina Allah jahara, suka ce sai ka nuna mana Allah ido da ido. Yahudi kenan jama'a, ba su da mutunci. Haka suka dinga wannan barna. Shi da dan Musa ya rabu da su, ya bar su a hannun dan uwan shi Haruna ko, ya tafi ganawa da Allah, ya bar su a wannan sahara, ya tafi Tur Sina dan ya gana da Allah a wannan tudu, ya je ya gana wanda zai da Allah kafin ya dawo ya tara sun bata gaba daya. Wancan abin da suke cewa ayi musu akaki, ya Musa da Allah na ilahan kama lahum aliha, da suka gaba annabi Musa kawai shikenan sai suka yi. Wa takhadha qaum Musa min badi min hulihim ajran jasadan lahu khuwarun, suka hada zinariya suka narka suka yi dan maraki suka fara cewa shi suna mashi tawafi suna bauta mashi. Annabi Musa ya zo zan suka suna makafire, to shine da yazo har yayi fushi din nan wa alqal alwaha wa fi nuskati yahuda, duk da kisa ce wannan sananniya, babu annabin da ke da kisa kamar annabi Musa a cikin alqur'ani, saboda kamantakekeniyar annabta shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen yawan al'ummar su da kuma irin gwagwarmayar da ya sha. Kamar da malamai suke cewa annabi Musa da yazo ya ga waɗannan mutane sun riga sun fadare ba yadda iya da su, ya ci roƙon Allah, Allah ya shirye shi su, Allah subhanahu wataala ya shaida wanda ya shirya a cikin su, saura kuma suka bi daji, su ne waɗanda suka zama suna cikin taihi din nan, suka dinga yawo wuri guda 40 sanatan yatihuna fil ardi, suka zama cikin dimuwa da rudani. Daga baya dai Allah ya halakar da su, Allah ya canza halittar wasu, ya musu mashu zuwa kirada wal khanazir, wato abin nan burai da alhinzir shine alade kenan, suma bayan kwanaki duka Allah ya halakar da su, Allah ya fita mutun su gabaki daya, saboda mutane ne wanda suke masu barna ba ɗan kankanuwa ba. Haka Allah ya bada labari, duk waɗannan labaran suna cikin alqur'ani, kamar fadin Allah wa in wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhastumul ijla min ba'dihi, wannan ba cikin Bakara kenan. To ana nan da Allah subhanahu wataala ya halakar da waɗannan batattun a cikin su, suka zama saura masu hankalin kawai, sai Allah subhanahu wataala ya sauka musu da shari'o'i da za su rayu a ciki. Yanzu wannan gwagwarmayar tahowa ce daga Misra, har yanzu kuma ba su isa Falastino ba. Allah ya sauka musu da shari'a, shine ya ba Musa waɗannan alluna, Taura ce a ciki, wanda ya umarce su ayi kaza, kar ayi kaza, a bar kaza, ayi kaza, ayi kaza. Daga cikin umarnin shine da aka ce su shiga Baitul Maqdis, da Allah yake cewa ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum, ku shiga Baitul Maqdis, ƙasa ce wadda Allah ya ba ku. wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, kar ku saki ku juya baya za ku zama cikin masu asara. Sai suka ce mene? Ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, ajaka suka ce to mu ba za mu shiga ba, gaskiya ba za mu iya wannan yakin ba, abinda za a yi kai ka je da Allah ku yakin, idan kun ci nasara sai mu zo mu shiga. Fa zabanta rabbuka faqatila inna huna qaidu, duk waɗannan bayani akan tsagerancin su da rashin mutunci da kafirci wanda ba taɓa ganin irin shi ba jama'a, irin wannan tsagerancin da suke wa annabin Allah, da Allah subhanahu wataala ya azzama, Allah kuma na ta daga musu kafa, yana ta kau da kai, yana musu wonin dan su tuba, amma su baki. Daga nan shikenan suka samu wannan matsala gaba daya, suka lalace. Shine Allah ya musu hukunci da attihu din, da Allah yake cewa wa idh qala musa liqaumihi ya qum lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum, dan me kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku. Shine Allah yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum, yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zakatansu. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, a cikin suratul saff kenan. Hayyan dare ana cikin jaula ta zamanin Annabi Musa, wata fi kowace tsayi da wahala. Annabi Musa ya bo ya rasu, Annabi Haruna shi ma ya rasu bayan shi, sai Allah ya tada Annabi Yusha wanda shine ya zama kamar halifa ga Annabi Musa, wanda shine ya kokari tattaro ragowar fulul din su, ragowar masu hankali a cikin su, suka hada runduna suka je suka yi wancan yakin da Allah ya umurce su na Fathu Baitul Maqdis. Suka koma cikin Baitul Maqdis suka zauna, ya ci gaba da wa'azi da karantawa, yana amfani da littafin Annabi Musa shine At-Taura, Annabi Yusha shine ya karasa wannan aikin. To anan nan kuma Annabi Yusha ya rasu. Bayan rasuwarsa aka ce sai suka sanya shugabanni daga cikin malamai a cikin su wanda suke da ilimi, aka fara da gingimu da yaƙe-yaƙen cikin gida da fitintunu, aka samu yaɗewar shirka da zina da cin haram da cin riba da dukkanin nau'in laifuka, shaye-shayen giya da sauransu. Shine Allah yake faɗa cewa alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu. Kaji Allah ya bada labarin cewa min ba'di Musa, baka ga labarin wasu rankiya ta jama'a wanda suka rayu cikin banu Isra'ila bayan Annabi Musa ba, wanda suka ce ma annabin da yake cikin su ka sa mana wani jagora wanda zamu je mu jihadi. Shi ne kuke ji karfa zo a sa ku jihadi, a ce ku zo ku yi ku kasa ku ki, kuma abin da ya faru din kenan shine aka samu Talut wanda shine sarkin da aka daura musu din, in ya ba su umarni ba sa bi, in yace ai kaza ba za su yi ba, in yace ai kaza ba za su yi ba, abinda aka hana shi suke. Har dai suka zo suka samu matsalolin da suka samu daga karke, suka lalace wannan zamanin nasu ya daidaice. Ana nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya tayar da bayan Talut yayi wannan sarauta, bayan shi sai Annabi Dauda shine ya biyo baya a cikin manya-manyan annabawansu sarakuna, sai kuma ɗan shi Annabi Sulaiman, wanda wannan zamanin mutanen nan guda uku Talut da Daud da Sulaiman shi yake cewa asrul muluk, zamanin shugabannin su wanda suke sarakuna ne, domin Daud da Sulaiman duk da annabawa ne amma kuma sarakuna ne. To a wannan zamanin kuma shine suka kai kimmar su banu Isra'ila wajen lalacewa. Lalacewa ta kai ga suna tuhuman waɗannan annabawa, suna tuhuman su da kafirci da saban Allah, suna tuhuman su da cin amana, babu abin da ba sa tuhuman su da shi. Shi yasa ma da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Sulaimanu da baban shi Dauda, sai suka ce kuma kaji wai waɗansu waɗanda sarakuna ne ma matsafa sune mu Muhammadu yake yabo. Shine dalilin saukar aya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakinna shayatina kafaru, sai kai matuƙa wajen tuhuma ga waɗannan annabawa cewa suna shirka suna fajirci, suka tuhuma Annabi Sulaimana da kwacewa matan mutane da kaza da kaza, tuhume-tuhume iri daban-daban, wanda har yanzu kuma waɗannan tuhume-tuhumen suna nan rubuce a cikin asfar, a cikin rubuce-rubucen su na Yahudawa. Annabi Sulaimana shine na uku a cikin waɗannan sarakuna wanda yayi ayyuka sosai na yada na yaraya ƙasa da faɗaɗa gwamnatin musulunci ta lokacin, da kifar da gwamnatin kafirci ta su sarauni nan da ake cewa Balkisu masu bautar rana, kamar da Qur'ani ya bada labari, sai da suka musulunta a hannun shi ya fada da daular shi kusan ta mallake duk inda ake cewa yanzu ƙasar Larabawa, Al-Khalij, Yaman, Saudiya har zuwa Misra da Falastinu da makamantansu, duk wannan yankin sai da makarkashin annabtarsa, ga kuma mulki da Allah ya bashi wanda kamar yadda ya addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, babu wanda yake da mulki irin nashi. Hatta ma da ya mutu kamar da Allah ya bada labari, ba ma san ya mutu ba saboda kwarjinin shi ba a iya daga ido a kallon shi yana zaune a majalisar shi, sai dai kowa yayi shiru da abin nan ya kifa kan shi haka kamar an yi mutuwa. To da haka da ya mutu, falamma qabaina alaihi almauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, sai da abin nan gara ta cinye dan sanda kwagirin da yake rike da shi ya fadi, sannan aka gane cewa shi ya mutu. Duk da haka suka mai sharri, suka rubuce-rubuce da su da shaitanin aljanu na ƙarya, da suka sa a cikin akwatunan gidan shi cewa wai da abin nan ne da tsafi ne ya mallaki mutane. Allah ya musu mai da martani akan wannan. to bayan shudewar zamanin annabi Sulaiman alaihi salam da rasuwarsa sai aka daura aka zo za a daura wani ɗaya daga cikin ƴaƴansa a cikin akan gwamnati daga nan suka samu matsala kai ya rabu akai ta fitintunu fitintunu suka biyo baya yaƙe yaƙe da sauransu har dai fitina ta musayawa a cikin gida abinda ya jawo har ɗan waje suka shigo mutum na farko da ya fara aiwatar da la'antar da Allah ya mai gudawa a kansu da Allah yake cewa da inna allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya tsine musu a harshen annabin Allah daud ko da suleiman isa ibn maryama min da suleiman Allah yake saboda ta'addancin su wuce iyaka da kuma saban Allah sai Allah ya fara aiko musu da nakal ta hanyar wasu sarakuna azzalimai wanda suka dinga ya kasu suna kashe su suna mai da su bayi suna cin mutuncin su suna kona musu garuruwa akwai sarki na farko da ya musu wannan shine Sargon Asani haka ake ce mishi Sargon wanda sarki ne na imperatoriya ta Al-Ashuriya wato New Asian Empire wadda ta daula ce da ta mamaye ita ma wannan yankin ne da ake ce makasashen Khalij har zuwa cikin bangaren Africa dinnan North Africa sun misra da makamantansu wannan sarki ya rasu ne shekara ta 705 kafin haihuwa Nabi Isa alaihi salam to wannan sarki shine ya fara shigowa kasar da yaki yayi kacakata da ita kasar Baitul Maqdis ya watsa su gaba daya ya kame bayi mata da yayansu ya kwashe dukiyarsu ya sharada su gabaki daya sannan suka samu bayan wucewar shi suka ƙara dan hada al'umma su suka dawo suka ci gaba da rayuwa har a lokacin ne aka waye gari a taura mata bata babu a taura a cikin su sai dai kowa yayi aiki bi mustafidu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada anan ne suka caccan da abubuwan da suka ga dama har zuwa zamanin wato wani sarki da ake ce mishi Yushiya Yushiya shine ya rasu a shekara ta 609 kafin haihuwa Annabi Isa alaihi salam shi ma yazo ya sake yin abin da ya musu na ittihad na wato kara kariya su to karyawa ta mafi girma da ta faru musu a wancan zamanin ta faru ne a hannun wani sarki wanda yake ce mishi Banu Khad Nasra Banu Khad Nasra wannan sarki babban azzalimi ne sarki ne na Babila a kasar Iraki ta yanzu wanda shi kuma rasuwar shi shekara 562 kafin haihuwa Annabi Isa alaihi salam wanda shine yazo ya kona garin Baitul Maqdis gaba daya konawa da kasani kamar yadda ake kona daji haka ya kona shi duka ya rushe haikalu Suleiman wato wannan temple da suke takama da shi na Annabi Suleiman wanda shine asalin fada shi ya rushe shi gabaki daya ya kafa ma'abad kaman wurin bautar gunki na Jupiter ɗaya daga cikin allolinsa na kafirai ya kafa wurin bauta kaman ya canza masallaci ya mai da shi wurin tsafi abin da ya musu kenan ya watsa su gabaki ɗaya ta da garin wannan shine bala'i mafi girma da ya faru da su baya ga haka ma bai binga bin su gari gari yana kama su duk inda ya ji labari zai aika da sojoji su je aka kama su a zo a ci dukansu a kashe mazaje a mai da mata bayi sun fuskanci tsanani sosai a wannan lokacin daga baya shi ma a can garin shi sai aka ci shi da yaki to wannan cin shi da aka yi da yaki wanda sarakunan Farisa suka ci shi da yaki sai suka enta su suka ce ku tashi ku koma garinku ku ci gaba da zama shine suka dawo garinsu shekara 530 ka bayi wa Annabi Isa suka dawo Baitul Maqdis suka zauna suka ci gaba da rayuwarsu suka sake gina abin da su yi ginawa anan ne daidai nan wajen ne masu malaman tarihi suke cewa a daidai nan ne wancan shi kuma Uzairu ya dawo shi ma ya tafi nashi yawon duniya ya dawo ya gansu a wannan halin da yake cewa anna yuhi Allahu hadhihi ba'da mautiha anan ne wannan abin ya faru shi ya riga ya tafi yawon da'awa ne kafin ya dawo aka kona garin da yazo sai ga garin ya zama haka shine Allah ya kashe shi shekara 100 din nan to da ya farka su kuma lokacin sun dawo garin shine sanadiyar samun inda suka yi retrieving a taura kenan domin shi yana haddace da ita da ya dawo musu da ita sai kuma suka ce to wannan fadan Allah ne in ba dan Allah ba ne zai iya dawo da tauran da yadda aka shawo halaka wato duk sun da su mike sai su kare karkacewa wallahu a'lam Allah shi kyauta shi sa zaka ga kamar zagi ne bin da a ce mutum kai wani ba yahudi ne to zagi ne dan yake da cewa kadan iska ne to da an ce yahudi kai zaka fara tunanin duka irin waɗannan matsalolin ga sanar mutataliya wanda suke wasu na bin bayan wasu da an ce yahudu abin da zai cikin tunanin ka ginin ka san waye su ko ba za ka mamaki irin bala'in da suke sa mutane a ciki bayan su yahudawa suka ci gaba da rayuwa a karkashin wannan daula har zuwa zamanin al-Iskandar al-Makedoni wanda ya rasu shekara ta 356 kafin haihuwa annabi Isa alayhi salam suka ga karkashin hukuncin Rumawa har zuwa shekara ta 63 kafin miladi wato gab da haihuwa annabi Isa kenan sannan sai suka zo kuma suka shiga wani asali da ake cin mishi abin nan diaspora wato zamanin hijira da suka dinga yi suka dinga barin kasashen su suna komawa wasu garuruwa wannan ya faru ne sakamakon wani imperatorin Rumani wanda ake cin mishi Titus wani sarki ne shahararre a tarihi shi ma azzalimi ne mutuci na nunawa sarki da yazo ya sake kona wannan temple din na Suleiman shi kuma ya kawo tashi alihatul Rumani shi ma ya daura a wajen sannan kuma baya ga haka ya kashe ya kama in fact baya ga wannan ma shi ya sai da ya canza ma abin nan din wato ya canza ma garin ma kamanni gaba daya ya canza mishi tsari kafin na bayan shi wato wannan kenan Adrianus wanda shi kuma ya rasu shekara ta 117 bayan miladiya bayan shi da annabi Isa Adrianus shine ya canza magarin masu suna daga Urshalima zuwa Iliya Capitolona kamar da suke cewa da Latin Iliya Capitolona ya canza magarin suna ma gaba daya garin abin nan Baitul Maqdis wanda zaka ga wannan sunan kuma ya zuwa a cikin hadisai Iliya alhamza mai kasara da ya'un da madda Iliya haka da madda a ƙarshe to Iliya Capitolona haka dai suke fada ya canza ya dawo da ma'abadin na Jupiter da aka dauke a wajen zuwa nan tarihin Yahuda ya kare a matsayin sunan al'umma daga nan ba su sake zama al'umma ba sai da yanzu aka zo aka sake tsugunar da su a Baitul Maqdis daga nan suka watse gaba ɗaya a duniya saboda Adrianus ya tabbatar da cewa bai bar su a bayan ƙasa cikin jin daɗi ba duk wannan kuma sakamakon kafirtin da suka dinga yi domin din da suka natsu ba za su ba Allah ba sai su ci gaba da barna to haka Yahudawa suka yadu cikin duniya cikin azaba da kunci suna kafirci suna fasikanci shine Allah yake ba da labari yana cewa waqalatul yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wal'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u sai Allah yake cewa wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra Allah yace wa alqayna bainahul adawata wal baghda to kaji bayanin Allah yace mun saka gaba da kiyaye tsakankanin su ila yawmil qiyama har zuwa tashin alqiyama abinda Allah ya musu alƙawari kenan kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah inda suka hura wata fitutar fitina to sai dai fa Allah ya kashe ta kawai in yaso haka Allah yake cewa wa yas'auna fil ardi fasada kaji abinda Allah ya musu alƙawari za su ci gaba da barna a bayan ƙasa inna wallahu la yuhibbul mufsidin haka Allah ya ƙara cewa du'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama kaza 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 haka Allah ya ce wa itazana rabbuka la yab'athanna alaihimullahu ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azabi zuwa ƙarshen aya a cikin araf Allah ya alƙawarin zai dinga aiko musu har ƙarshen duniya wanda zai dinga dandana musu baka azaba haka Allah ya musu wannan alƙawura masu tsar masu sauri haka fadin Allah wa qawlina ila bani isra'ila la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma kaza 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 ayoyi a cikin suratul isra'i ko to duk gashi nan qur'ani cike yake da wannan labarin zaka same shi a cikin surori wata kila fiye da 50 ko ina ga abin da aka fada wurin an fada a takeice wurin a maimaita ko a ƙara bayani ga sunan dai akwai littafi musamman al-yahudu fil qur'an mujalladi ne guda haka wani malami mutumin Saudiya yayin wani bincike tattara bayani da labaran su kamar da Qur'ani ya ambace su to wannan duk zamanin sa da ne kenan to a zamanin nan da muke rayuwa ma sun ci gaba da shiga cikin fitintunu da bala'o'i tun daga kan sarkin Faransa Leos the 9th wannan shahararren sarki din nan wanda ya kashe su haka Philip wanda ake ce mishi Philip al-Jamil Philip the 4th shi ma sarki ne a kasar abin nan Faransa haka Napoleon a bayansa haka al-Kanisa al-Katolikiya ta kasar Italia a 1540 ta kashe su ta sharrada su haka kasar Jamus nan kusa a 1933 zuwa 1945 kafin suka zo suka dinga shiga karkashin mutane suna ta makirci iri daban-daban suka raba cikin tattalin arziki zamantakewa siyasa addini ko ina suka zama suna da mutane har suka hada baki da mutanen kasar abin nan Turkiya karshe akai jin mulki ma wani sarki da yake ci mishi As-Sultanu Abdul Hamid a 1909 wanda shine wannan ya ba su damar suka kafa ƴan koren su Mustafa Ataturk wanda karke shine ya ayyana shine ya fadi cewa an kawo karshen halifanci na gwamnatin musulunci ta Uthmaniya a 1924 kenan nan kusa daga baya kuma suka zo daga kasar Ingila wanda ita ce ummul haba'isan gaba ɗaya waɗannan barna suka yi fada a House of Commons din su suka kawo doka cewa lalle wajibi ne a ba banu Isra'ila dama su kafa ƙasa tasu wannan a 1918 kenan aka yi wannan kuma ƙasar ga map dinta ita ce daular Palestine inda ma suka zana map din kusan ta ce duka ƙasashen nan na musulmai har cikin ƙasar Makka yana cikin ƙasar su abinda suke nufi har Madina sun ce ayi nan ma ƙasar su ce abinda suke nufi kenan kuma wannan yana cikin abin nan su protocol din su da suke so su cimmawa wanda karkashin jam'iyyar ta as-sahiyuniyya wato abin nan jam'iyyar su ta yahudawa suke gudanar da duka ire-iren waɗannan abin nan din aka zo kuma daidai wannan lokacin ne aka musu kisan ƙare dangi da aka musu a Russia wanda yanzu ke kasar Ukraine wuraren da mutane suke ba suna yin sujuda din nan na kafirci aka musu wannan karke a 1948 cikin watan November aka je majalisar dinkin duniya United Nations Organization aka ba da karar na karshe cewa Palestine za a raba ta gida biyu a ba Yahudawa kasarsu kowa yana so baya so aka zo da karfin tsiya akai wannan abu shine akai ta rigingimin da akai tai wanda suka ma shiga rigimar suka dai kokari sune kasashen Misra a lokacin akai wani yaki da yake ce mishi harbul arba'ati ayyam ne kuma suke ce mishi wani yaki da akai suka kai wa Misra hari suka yi kaza akai ta bala'i fitintunu iri daban-daban wanda har yanzu ana cikin su fiye da shekara 60 ana cikin wannan fitintunu ba a fasa su ba sannan kuma Yahudawa suka yi kokari suka ga cewa sun shiga cikin duk wata harka ta al'umma sune ke da rike da tattalin arzikin duniya suke rike da harkokin ilimi da bincike suke rike da kiwon lafiya suke rike da hanyoyin sadarwa da masana'antu duk wani abu da ka gani da baka tsammani sai ka gana su ne baka tsammani ma sai ka ga shi nasu ne ko kuma koda ba nasu bane ta karkashin kasa suna taimakawa harkar saboda zama suna da ta cewa akan ta su za su bada koda abin da za yi idan shugabannin kasashe ne sai wanda suke so shi zai yi wanda ba sa so in ya hau za su yi za su kashe shi za su yi duk hanyar da za su tusa mutane fitintunu ne daban-daban gashi nan akwai protocolatin suhuniya wanda ka'idoji ne da suke so su gudanar da duniya akan su shine new world order wadanda kuma suna ci gaba da aiwatar da su shagaltar da mutane da wasanni shagaltar da mutane da jin daɗin duniya fito da mata kayyade iyali yaɗa cututtuka yaɗa gaba tsakanin al'ummomi kawo tsarin mulki wanda zai haddasar da fitintunu irin demokradiyya taimakon kungiyoyin tawaye wadanda suke a ƙasashe da ba su ƙarfi da ba su makamai don su rikita ƙasashensu kawo cututtuka don a saida magani duk wannan yana cikin aikinsu a zuban ku cuta saboda in ta yaɗu kuma a yi tallan magani a samu kuɗi a yaɗa abubuwa iri daban-daban ga sunan sai iya wanda ka ji kawai da aka Yahudawa babu shakka wannan la'anta da Allah ya musu tana bin su kuma mutane suna biyan farashin wannan la'anta shine
la'anannun suna tattare da mutane babu shakka Allah ya la'anci su kuma ta bi su to kuma suna tabarna a duniya sai dai Allah ya tsare mu daga sharrinsu to wannan a take take nan kwarai game da tarihin su har zuwa wannan zaman da muke ciki to daidai lokacin da zaka kalli wannan tarihin me ya kai su Madina shine sai ka koma ka kalli abubuwan da malamai suka fara akan cewa sanda ake cikin waɗannan rigingimu idan suka tashi ƙaura ƙaurar da suke yi to suna fantsamuwa ne akwai da suka fantsama zuwa ƙasashen Sham zuwa ƙasashen Hijaz din da makamantansu kamar al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani da Ibn Hisham a cikin sirarsa da al-Imam Abu Dawud ya rawaito wasu kissoshi haka al-Imam Tabari a cikin tafsirinsa sirwaito labaran da ke nuna zuwa ga hijirar Yahudawa din haka al-Imam Al-Baihaqi a cikin littafin Dala'ilun Nubuwa akwai malami guda daya ko biyu da suka fandare sune Yaqubi da yake cewa a Yahudawan Madina wai ba Yahudawa bane asali Larabawa ne suka juya suka zama Yahudawa saboda sun shiga addinin amma wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske malamai ba su kushe ba suna mishi martani akan ta an ce hijirar ta su ta fara ne kamar yadda malam As-Samhudi yake fada As-Samhudi yake fada a cikin Wafa'ul Wafa cewa ta fara ne tun zamanin Annabi Musa yana rayi Annabi Musa da yazo aikin haji wasu daga cikin su basu koma ba sun biyo shi sun yi mujawara kenan wasu kuma suka ce akwai jihadi ne da Annabi Musa ya kawo har zuwa kasar Yathrib a lokacin kenan wannan shine ya bada dama Yahudawa suka zauna a wannan wajen wasu kuma suna kamar yadda yake a cikin safarul akhbar nasu cewa akwai Banu Shamdun daga cikin Yahudawa wanda suka hijira musamman zuwa kasar Makka ko kuma labari har ila yau a cikin littafansa na Yahudawa cewa an taba zuga Annabi Sulaiman yayi mababan shi Annabi Dauda tawaye wannan magana ce ta ƙarya ya mushi tawaye cewa ya fi cancantan mulki saboda dan an zo hukunce hukunce ma shi yafi uban ganewa kamar yadda Qur'ani ya nuna cewa ai fafahamna Sulaiman amma babu inda aka ce yayi mababan tsagiranci to a lokacin ne wai ya dauki jama'a shi gaba daya sai ya kaura ya koma Khaibara shi ya kafa Khaibara a cewa su wannan magana ce ta ƙarya wallahu a'lam da yaje Khaibara daga cikin expansion da yayi sai ya kai farmaki ya ci kasar Madina da yaki tana Yathrib lokacin shine ya aje dangin shi a wajen Banu Nadir da Banu Qainuqa amin da Banu Qurayza wannan kuma ya tabbata cewa dangin shi ne su a tarihance su kuma Banu Qainuqa dangin Annabi Yusuf ne amma babu tabbas akan cewa ya kawo wannan farmaki ya kuma ci Madina da yaki to sai kuma wancan batun da muka faɗa bayan sargon din can Asani ya ci nasara akan su sai suka yi hijira daga can kasashen nasu zuwa kasar Madina suka zo suka zauna haka a zamanin shi wancan Banu Khad Nasar duka waɗannan sun tabbata babu shakka hijirorin da suka yi ta yi kafin haihuwa Annabi Isa alayhi salam amma abin da yake da tarihi tabbatacce wanda babu shakka akan shi shine cewa bayan haihuwa Annabi Isa sun ta yi hijira daga tsakankanin shekara ta 70 bayan milad zuwa shekara ta 135 zamanin wancan Titus Ar-Rumani din nan da kuma yaƙe-yaƙen da suka faru a baya na Orleans akwai wani sarki Orleans Ar-Rumani wanda ya rasu shekara ta 270 bayan haihuwa Annabi Isa wani babban sarki ne wanda yayi wani yaƙi a ƙasar Tadmor akwai garin Tadmor wanda ke ƙasar Suriya kenan a yanzu ayi wata sarauniya mace daga cikin jaruman sarakuna wata yake ce mata Septima Zanubia shahararriyar mata ce a tarihi har yanzu akwai ragowar asar ɗanta ta rasu ana tsammanin rasuwarta shekara ta 274 bayan haihuwa Annabi Isa Septima Zanubia shahararriyar mata ce a tarihi wanda har yanzu duk da yake an yaƙi a ƙasar dinnan ƙasar Syria akwai baƙaya na asar ɗinta a wannan gari na Tadmor garin da Ibn Taymiyyah rubuta musu littafi a Risalat Tadmuriyya to wannan sarauniya da tana ƙarƙashin shugabancin shi Octavius kafin Orleans to sai ta yi tawaye ta ware ƙasar ta ce ta fita daga ƙarƙashin su ta zama ita ma independent ƙasar ta kuma Octavius ya rasa da rai da ita har ya mutu to da aka daura wannan makirin sarki mai suna Orleans shine ya yi zuwa da sojoji ya zo har Tadmor ya yi kaca-kaca da garin a daidai lokacin kuma ita kuma ta fita ta saci jiki ta fita ta tafi za ta je Farisa wajen wani sarki Hormuz kenan a lokacin ta nemo yazo ya taya ta dan yana gaba dama da daular Roman ta Italiya yazo ya taya ta dan su kwato garinta daga Zahab na ainihin wato Orleam da suje can bata samu abin take so ba ta dawo a hanyar dawowa wasu da suke kama a ce masu tara baya mahmiya na sojojin suka kama ta da ranta aka ce masu abin nan aka saka mata abin nan ankwa na zinariya ko na azurfa kamar da labari yake barwa aka kai ta har birnin Roma aka kai ta aka sata a gidan yari har ta rusu mace ce muzakkara sosai kan tarihinta tana da injaza sosai da ta yi na tarihi kwatankwacin kamar kace irin na Bilkisu waccan ta Sabai to a daidai wannan lokacin da Yahudawa waɗanda suka zo leƙen asiri dan su ga me yake faruwa da wanda kuma suka yi amfani da yanayin yakin suka zo da kayan kasuwancin su suka zo da kungiyoyin agajin su to aka ce daga nan ba su saki komawa kasashen su wannan da gaskiya abin da ya kawo su suka zauna a wajen sun kafa sansani inda kaga suna yin nan har yanzu NGO kaza UNESCO wane ne tun lokacin suna da wannan ke shege za su zo da sunan su kawo muku agaji su suka hada yakin ko za su kawo magunguna su za su kawo abinci su za su kawo likitoci doctors without borders da haka suke tun da daman dabi'a su ci to tun daga nan sai ba su koma ba sai kafa sansani iri daban-daban suka kafa garuruwa amma duka waɗannan hijirorin da suka yi jama'a gaba ɗaya idan ka kalli abubuwa asbabul hijira din malaman tarihi sun ambace su kamar yadda misali zaka samu a cikin littafin Mujamul Buldan haka Ibn Kathir a cikin Bidayatun Nihaya haka wasu malamai kamar Ibn Hisham a cikin Sira sun bada labarin cewa duka sababin guda ɗaya ne shine Yahudawa sun karanta a cikin littafin su kamar yadda Qur'ani ya bada labari ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun karanta a cikin littafin su cewa annabin nan mai suna Ahmad yati min ba'di ismihi Ahmad to zai rayu a wani gidan hijira wanda yake mai dabiru tsakankanin duwatsu guda biyu to sai suka yi ta yawon voyage suna neman ina ne wannan kasa sai suka tabbatar da cewa kasar Madina ita ce wannan kasa da aka suka yi ta wannan hijira daga cikin zance mafi fito da wannan fili akwai kissar Ibn Hayyiban wanda Ibn Hayyiban din nan ko kuma aka ce Ibn Hayyitan kissar shi na cikin littafin wato dalailun nubuwa ta Imam al-Bayhaqi da isnadi tabbatacce wanda shi ya iso Madina ne shekara 2 kafin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayarsu ya taho ne musamman daga can Urushalima din daga Jerusalem ya taho babban malami ne ya taho da jama'ar shi da iyalan shi ya iso suka bada labari cewa bawan Allah ne tunda yazo ba a taba ganin wani mutum wanda baya sallah wanda ya kashi kirki ba haka suke faɗa cikin riwaya wanda ya kashi kirki amma kuma baya sallah ba taba ganin irin shi ba irin da ake cewa arna da gaskiya din nan to da har ma shi suke idan ana fari a Madina tsawon zaman shi tsawon rayuwarsa wanda yaro su ne shekara 2 kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya shekara wajen 40 a Madina idan ana fari shi ake zuwa a roƙe shi cewa ya zo yi addu'a har baya musu addu'a sai sun bada sadaka ce to ku hada sadaka abinda za a baiwa talakawa sai kuma roƙi Allah sai da zai rasu sai ya tara su sai musu nasiha yace to dama na ga muku abin da ya kawo da garin nan na baro garin mu ne saboda bala'i da yawa dan na riski annabin ƙarshe nan ne garin da zai rayu lalle ku imani da shi akwai Yahudawa guda uku da suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyan wannan wasiyatar shi kisa tana nan a cikin littafin dalailun nubuwa na Imam al-Bayhaqi Ibn Hajar ma ya ambace ta a cikin Fathul Bari da cikin littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba kaga wannan dalili ne katsai akan cewa dama abin da ya kawo su kenan haka nan Bayhaqi ya kara ambatan kissar wasu Yahudawa wanda ran nan mai magana akan ta waɗanda suka yi cewa suna zaman fira da musulmai lokacin basu musulunta ba sune Aus da Khazraj kamar da Qur'ani ya bada labari wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi suna ce musu za mu hada kai da annabin nan idan yazo za mu kashe ku a wajen majalisar su da ake zama idan an zauna a kowanne da yake musu tarihin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kamanni shi da irin jihadin da zai yi da irin rahamar sa da tausayin sa duk ana gaya musu wanda wannan kuma shi taimaka musu da suka musu ganshi a Makka suna ganin shi suka ce hadha allazi kanat alyahudu taqulu bihi wannan shine mutumin da ya huda wa suke ba mu labari ba abin da yafi dacewa da mu illa mai sauri mai imani da shi mu riga su daga suka yi imani su As'ad ibn Zurara da sauransu kaga duk wannan dalilin ne kawata akan sababin da ya kawo su amma lokaci ba to shine ake ta surutu akan yaushe suka zo yaushe ne basu zo ba da makamantan su kamar yadda muka ce an ce Banu Nadir suna dangantuwa ne zuwa ga annabin Allah Haruna dan uwan Musa da su da Banu Qurayza su ko Banu Qainuka suna dangantuwa ne zuwa ga Yusuf alaihi salam kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa daga wasu masadir a cikin Fathul Bari mujalladi na ainihin wato bakwai sannan baya ga wannan kisa ta Ibn Hayyatan akwai kuma wata kisa da al-Imam Bayhaqi ya fitar da ta ilawa da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad din sa wanda aka ba da labarin cewa wata rana wani bayahudi cikin dare kawai ya fito yana ihu yana kururuwa wani daga cikin malaman su a kasar Madina aka tare aka ce menene ya faru yake cewa tala'a najmuhu wulida hadhihi al-layla Ahmad ibn Nabi shekarar da aka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan ya faru kuma isa ce ta ma isnadin ta sahihi ne cewa ya fito yana cewa ya ga tauraron da ya karanta a cikin littafin su cewa tauraron zai sauka ran da aka haifi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma yau din nan ne aka haife shi a wannan shekara da aka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abun ya faru isa ce tabbataccen Ibn Kathir yayi magana akan ta ya tabbatar da ingancin ta wannan a takaice kenan jama'a kwarai game da Yahudawa waɗanda suka zo na Madina wani abu da ya kamata mu sani kuma shine ko da aka kore su daga kasar Madina aka fitar da su akwai waɗanda fa basu bar kasar Makka ba basu bar kasar Saudi Arabia ta yanzu ba sai zamanin Sayyidina Umar shine ya tirsasa musu suka yi kaura zuwa kasar Sham suka fita daga da'irar kasar Saudiya wasu koma Sham wasu kuma an ce daga nan su ne suka kuma suka tafi kasar Ingila wallahu ta'ala a'lam amma dai haka Yahudawa suka yi ta wannan gararan ba su ne kasar Ethiopia su ne Italia su ne Russia su ne wuri su ne Almania suka yi ta zagaye ne a cikin duniya har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan fitina da ta auku ta tsaba su kasa ta Palestine wanda ba su gushe ba yanzu suna cutar da mutanen wannan kasa da sauran al'ummar duniya akwai wuraren da mutum zai karantawa don samun ƙarin bayanai akan waɗannan mas'aloli musamman ku littafin Mujadu Tarikh al-Yahud na Dr. Mahmud Abdurrahman Farah wanda farfesa ne na aqida a Jami'atul Islamiyya ta Madina akwai kuma littafin Al-Yahudu fil Qur'an na shi ma wani malami ne mutumin kasar Suriya akwai kuma At-Tarasul Isra'ili wal Ahd al-Qadim wa muwaqqif al-Qur'an minhu nan malami wanda yake shi kuma mutakhassis ne dama akan tarihin Yahudawa shine Dr. Sabir Umayya waɗannan duka masadir ne na malaman musulunci wanda zaka samu bayanai masu yawa kware da gaske game da wannan al'umma ta Yahudawa da kuma musamman yaya aka yi suka zama suna Madina da kuma wasu bayanai dake da alaka da su wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan jama'a dangane da mas'ala ta watan tarihin zaman Yahudawa a Madina ayi hakuri idan zance ya dan yi tsawo ko ban so yi tsawo haka ba kuma a gani na ma na take tashi ne kwarai da gaske abu na gaba da biyu din shine bayani akan mifaqul Madina al-mu'ahada ma'al yahud wannan alƙawarin zaman lafiya da aka yi akwai riwayoyi da suka zo da dama wannan ta daga cikin ahadath mashhurai kwarai a cikin tarihin musulunci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi watin yarjejeniya da Yahudawa akan zaman lafiya akan ba za su mushi mu'arada akan addinin sa ba shi ma ba zai musu ba kowa yayi abinda zai kuma idan wani ya kawo Madina hari duka abin ya shafe mu ne mu duka mazauna Madina zamu kare garin mu kowa ya ci gaba da abinda yake imani da shi a wannan shine khulasa na abinda wannan bayanai suke dauke da shi na wasiƙar ko kuma document din da aka yi na yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su din an ce ma an yi so biyu ne an yi farkon zuwa daga baya kuma aka sake jaddadawa aka ƙara fadan wasu wato bayanai ko aka yi ta'adi kama a ce aka yi amending wasu bayanai kenan duk ana faɗa haka amma malaman hadisi suna da tababa kwarai da gaske akan tabbatar details na ciki ba wai tabbatar asalin zaman ba ko asalin yarjejeniyar ba amma abubuwan da aka ambata cewa an ce kaza an ce za a yi kaza to su ne gaskiya saboda Allah dukkanin hadisan da suka zo da su da riwayoyin suke da matsaloli akwai riwaya ta Ibn Ishaq wanda yake bayarwa a cikin littafin shi a cikin sira da magaji ta Ibn Ishaq cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta sako tsakankanin shi shi a bangare guda shi da al'ummarsa ya rubuta tsakanin abin nan wato muhajirin wal ansar su ma an musu yarjejeniya sannan kuma ya yi ma yahudu tsakanin shi da su wada'a fihi yahuda wa ahada huwa karrahu ala dinihim wa amwalihim wa sharata lahum wa ishtaraka alaihim doguwar kisa ce bismillahir rahmanir rahim haza kitabun min muhammadin annabi bainal mu'minina wal muslimina min quraish wa yathriba wa man tabi'ahum ya kawo ta doguwar riwaya wanda wannan riwaya a Sheikh Al-Albani yana cikin malaman da suka raunata ta inda yake cewa haza mimma la yu'rafu sihhatu ce wannan bai daga cikin abin da aka san ingancin sa ya kawo Ibn Ishaq ya kawo ta ne da isnadi wanda yake mu'adali haka Ibn Kathir ya ambaci ta a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya cikin mujalladi na 3 wannan riwaya farko kenan wanda bata inganta ba akwai riwayar Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal daga malamin shi Suraij daga Hajjaj daga Abbad daga Hajjaj Ibn Arta daga Amr dan Shu'aibu annabihi an jaddi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wasika ta yarjejeniya tsakanin muhajirin da ansar da kuma wato tsakanin shi da tsakankanin yahudawa wanda ita kuma ta zo na farko tukunna riwaya ce gajera mukhtasara jiddan bata ambaci tafasil din ba sannan kuma a ciki babu ambatan mu'ahada tsakanin shi da yahudun sai dai ambatan mu'ahada tsakanin Quraishawa da ansaru sannan kuma a cikin isnadin ta kamar da kaje akwai Hajjaj ibn Arta wanda yana da matsala sosai a wajen riwaya malamai suna taka tsantsan game da karban riwayar sa riwaya ta uku ita ce ta Ibn Abi Khaisama a cikin littafin sa na tarihi wanda akwai Ibn abin nan Sayyidun Nasi Al-Ya'muri shi ma ya ambaci ta a cikin littafin Uyunul Athar wadda ita kuma ita ma haka take dai daga wancan isnadi irin na baya nashi daga malam Ahmad ibn Jinab daga Isa ibn Yunus daga Kathir ibn Abdullah ibn Amr al-Muzani wanda shine ke da matsala daga baban shi daga kakan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan kissa ita ma wannan isnadi shi ma bai tabbata ba domin a cikin shi akwai wannan mutum mai suna Kathir ibn Abdullah ibn Amr al-Muzani mutum ne mai rauni kwarai da gaske kamar yadda malaman hadisi suka ambata da haka Sheikh Al-Albani shi ma ya rawaita wannan riwaya akwai kuma riwaya ta gaba ita ce daga littafin Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam wanda daga cikin malaman sunna wanda ya rasu shekara ta 224 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai littafin al-amwal to ya ruwaito a cikin littafin al-amwal din kitabul amwal da isnadoji guda biyu isnadi na farko daga Yahya ibn Abdullah ibn Bukair daga Abdullah ibn Saleh daga Al-Layth ibn Sa'd daga Uqayl ibn Khalid daga Ibn Shahab Ibn Shahab yace balagani Ibn Shahab kuma mun sani a baya an shafadi cewa mursalin shi na zuhuri to mursali ne daga cikin sharrul marasil da aka babu wani alheri a cikin wannan mursalin dan isnadin shi kuma daga Ibn Jurayj ne yake cewa fi kitabin nabi sallallahu alaihi wasallama kaga shi ma Ibn Jurayj mursali ne nashi din ba za a karba ba riwaya ta biyar ta wannan kissa har ila yau ita ma ta Abu Ubaidin ne Al-Qasim Ibn Sallam sai dai wannan karan ba littafin al-amwal ba a cikin garibul hadith nashi wanda anan kuma ya kawo mata isnadoji kala uku kowane isnadi yana da magana a kan shi akwai maganganu da malamai suka yi a kan shi babu inganci a kai isnadi na farko shine ta hanyar Habs daga Kathir ibn Abdullah dincan daga babansa riwaya ta biyu ta hanyar Hammad ibn Ubayd daga Jabir daga Sha'bi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma wannan mursali ne sannan kuma Hammad ibn Ubayd dincan dake cikin isnadin al-Imam Al-Dhahabi ya magana kashi a cikin Al-Mizan ya kawo maganganu daga malamai su Abu Hatim suka ce la laysa bi sahih al-hadith la yubu bihi ba amfana da karatun shi haka Bukhari yana cewa la yasihu hadithu dan haka riwaya ce ita ma mai rauni abin nan riwaya ta wannan Hammad ibn Ubayd din riwaya ta uku kuma wanda ke cikin kitabul abin nan din garibul hadith ita ce daga Hajjaj daga Ibn Jurayj daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda isnadi ne mursali kaga shi ma babu wani abun duba a kansa sai kuma al-Imam Ibn Zanjawiyya shi ma cikin kitabul amwal ya ruwaito wanda shine hanya ta shida kenan da isnadin shi daga Uqayl daga Ibn Shahab balagani shi ma Ibn Shahab da mursalin sa wanda irin wancan ne al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra a cikin kitabud Diyat ya kawo kissar da isnadoji guda biyu wanda isnadin na farko mai rauni ne saboda wani mutum mai suna Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ya karbo riwayar ne a matsayin wijada da yake cewa akhastu min ali Umar ibn al-Khattab anhu hadha al-kitaba kana maqrunan bi kitabis sadaqa na tsanci wannan littafi ne a cikin kayan gadar jikokin Umar ibn al-Khattab a tare da shi kuma da bayani akan zakka sai ya kawo bayanan da ya samu doguwar kissa ce isnadi na biyu kuma yana da wancan malamin a cikin shi da muka ji a baya Kathir ibn Abdullah wanda aka yi magana akan shi cewa mai rauni ne hadi isnadi kenan wannan na bakwai hanya ta takwas ta wannan kissa ita ce hanyar Abdurrahman ibn Abi Hatim wacce ambata a cikin muqaddimar littafin sa Al-Jarh wa Ta'dil da yake cewa haddathana Abdurrahman qala haddathana Al-Abbas ibn Al-Walid ibn Mazid qira'atan qala akhbarani abi al-Awza'i annahu kataba ila Abdullah ibn Muhammad amir al-mu'minin wa kataba ilayhi risalatan tawila wa qala fiha wa qad haddathani Az-Zuhri annahu kana fi kitab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi kataba bayna al-Muhajirin wa al-Ansar alla yatruku mufrihan an ya'ibuhu fi fida'in aw aqli kaji shi ma wannan isnadi mursali daga Zuhri irin shi ne da inda ka juya sai ta karke ta tara wanda ita ce hanya ta karke a cikin lissafin hayoyin da malamai suka tantance ita ce ta Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahmatullahi alaihi a cikin muhalla wanda ya kwararo isnadin shi ma ta hanyar Al-Hajjaj Ibn Arta daga Al-Hakam daga Miksam daga Ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙan nan kaza 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 to kaga shi ma a cikin wannan akwai Al-Hajjaj Ibn Arta wanda mai rauni ne da kuma Miksam wanda shi ma mai rauni ne kamar yadda shi da kanshi Ibn Hazm din ya faɗa to idan ka kalli duka wannan sai mallam Al-Awsha yake cewa mimma sabaka yatabayyana annahu lam yathbut li hadhihi al-harithah al-mashhura isnad sahih salim min illah qadih idan ka kalli waɗannan maganganun wanda dogayen maganganu ne mun takaita su kwarai sai kaga cewa babu wani isnadi kwaya ɗaya ingantacce da ya tabbata ya tabbatar da wannan shahararriyar kissa liza lam yuridha al-imam al-kabir abu abdullahi al-zahabi wannan shine dalil da yasa al-imam al-zahabi bai kawo wannan kissa ba fi kitabihi al-mashhur tarikh al-islam a cikin mawsu a shi ta tarihi tarikhul islam san babu wannan kissa fil juz'il khas bil magazi akwai juz'i musamman da ya ware shi dan magazi juz'i ne mai zaman kanshi allazi yabda'u min al-hijrati an-nabawiyya al-mubaraka wanda yake farawa daga hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka wa qala fi muqaddimati al-kitab kuma ya fadi a muqaddiman tarihin nashi yake cewa wa ushiru ila al-waqa'iqil kibar zan ishara zuwa ga manya-manyan abubuwan da suka faru falam yushir ila hadhihi al-hadifa ragma ahamiyatiha amma ko ishara bai yi zuwa ga wannan ba duk da muhimmancin ta fa ka anna zalika wallahu a'lam watakila abin da yasa yayi haka Allah ya fi sanin daidai bi annaha lam tasihha indahu bata inganta bane wa kaza al imam an nawawi rahmatullahi alayhi fi tahdhib al asma'i wal lughat haka al imam az-zahabi al tafsir shi tahdhib al asma'i wal lughat inda yayi magana akan sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa lam yushir ilayha fi jumlat al umur al mashhura bi ambaci wannan labari ba haisu kala an hawadith as-sanati al ula kamar yadda ya fada da yana ambatan abubuwan da suka faru a shekarar farko bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiha banan nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu wa masakinahu a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin sa da dakunan matayensa wa akha bainal muhajirin wal ansar ya da dan uwantaka da zumunci tsakanin muhajirai da ansaru wa aslama abdullahi ibn salam wa shura al-azan a wannan shekara abdullahi dan salam ya musulunta kuma a wannan shekara Allah subhanahu wataala ya shar'anta kiran sallah wannan dai yana cikin tafin al-asma'u tahdhibul asma'i wal lughat a cikin juz'i na farko na al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi malan yace wa la raiba anna al-mu'ahada ma al-yahud law sah sanaduha ahammu min ba'd ma zakara babu shakka akan cewa alƙawarin da aka yi da Yahudawa inda ace ya tabbata to da yafi muhimmanci fiye da wasu bayanan da ya ambata kamar musulunta wani mutum misali wa qad la yakunu al-amru mushkilan idha dhukirat al-haditha bi sifati at-tad'if yace abun ba wata matsala ba inda ambaci wannan labarin amma ambace ta da sigar raunatawa kamar ace yurwa wa yuzkaru wa qila wa nahwiha min as-siyaq kamar yadda muka sani a ilmin hadisi abinda bai tabbata ba a cewa qala ba a cewa zakara ba a cewa kaza sai dai a ce ruwiya waqila kamar yadda al-imam an-nawawi yake ambata a cikin taqrib kamar yadda kuma al-imam as-suyuti ya ambata a cikin littafin tadribur rawi cewa ba a ce ma abinda bai ingata ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko zakara sai dai a ce qila wa ruwiya yace lakin al-mushkila idha buriya alayhi ala hadhihi al-haditha aw ghayriha min hawadith as-sira allati lam yathbut hukmun inda yake da matsala shine zama wannan kissa ko wata kissa irin ta da bata tabbata ba a dauke ta a matsayin hujja ta gina wani hukunci aw ahkamu tashri'iyya ko hukunce hukunce na shari'a kama law kana al-amru muta'alliqan bi asl al-aqida aw bi asl yanbani alayhi hukmun min ahkam ash-shari'a wa fassaluhu ma al-yahud kamar da aka dauki abin a matsayin wata ka'ida sananniya wacce ake gina ka'idar sulhu da Yahudawa da ita cewa ga ka'idar da ake yin sulhu da Yahudawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da su fa ina idin yambaki ta'akkud min sihhatil khabari aula inda za a kafa hujja da wannan kissa akan yaya kamata a mu'amalanci Yahudawa ko ya sulhu da su to wajibi ne a tabbatar da ingancin ta kafin ai hujja da ta addini summa istikhrajul ahkam minhu sannan bayan an tabbatar da ingancin sannan ne kuma za a samu hanya ta budu zuwa ga bayani akan hukuncen hukunce da iya tsakuro su daga ciki kama yuqalu fi mithli zalika kamar yadda ake fara karin magana a ce asbitul arsh thumma takish ko thumma taish ka tabbatar da kujeran sannan sai ka zauna sai ka tabbatar da kujera lafiya ta rau sannan za ka samu wurin zama wallahu a'lam to ga sunan dai dogayen maganganu ne ya tai ya kama rundun daga malamai kala daban-daban wanda a ƙarshe suke tabbatar da fil jumla shine wannan kissa tafasirin da ke cikin ta ba su tabbata ba amma in an ce an yi da irin wannan siga ta muridi babu mamaki babu laifi ya ma kawo bayani akan cewa akwai kuma kamar Yaqubi wanda shi ya faɗi magana ma tafi kowace zama munkara cewa Yahudawa basu ma yadda akai wannan zaman sulhun ba sai bayan da aka kashe Ka'ab ibn al-Ashraf wannan bataccen malami a cikin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su Muhammadu ibn Maslama suka dauki kwanan shi to wai shine suka firgita washe gari tunda sassafe suka yi sammako suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu yanzu an kashe wannan babban malami namu gaskiya mu mun ji tsoro da haka mun zo ayi wannan sulhu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yarda da kaza ku yarda da kaza ku yarda da kaza to wannan duka shi ma akwai nakara a cikin sa amma a fil jumla abin da yasa za a amince cewa fil jumla an samu yanayi na yarjejeniya da su koda ba a rubuta ba, koda wannan tafsilatu din ba a ci basa ciki, shine saboda karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama su da laifukan da suka sabawa abin, domin a dalilin haka ne aka kore su, aka yake su, aka musu kaza, sun yi abubuwan da ya sabawa abin da yarjejeniya ta kulla. Ina fata mun gane isnadojin yarjejeniya ba su tabbata ba, amma waɗannan ayyukan da aka yi na ijla, Qur'ani ya bada labarin su, yakin Banu Qurayza Qur'ani ya bada labari, hadisi ya zo da shi, kuma duka an gina sababin yakan su ne bisa dalilin cewa sun karya alƙawarin da aka yi da su, sun wulakanta wata musulma, waɗannan sun yi nufin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dogarin su, waɗannan kuma sun taimaki wasu kafirai daga waje dan a zo a murƙushe annabi da sahabbai, kaga sun aikata abubuwa waɗanda suka sabawa madmunin yarjejeniya. Ina fata mun gane. To wannan shi zai bada natsuwa kan cewa fil jumla ta tabbata, amma tafsilat din ne ake da magana akan su, wallahu ta'ala alam. To yau darasin nan ya kare gaba daya akan yahudi kenan, na dauka ko minti 30 zuwa 25 mun ga magana akan su, kuma mu ci gaba da karatun mu, sun cinye mana lokaci. Yahudi kenan, Allah ubangiji ya shirye shi su, na ganin zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi kai tsaye inda yake cewa faslun wa kana yusalli ila qiblati baitil maqdis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am, akwai kafin kai tambaya, akwai wa'azi jama'a da za a yi yau anan bayan sallar isha, wanda Malam Yahya Al-Lukuri zai yi, ɗaya daga cikin malaman makarantar nan ta Salafiya, kuma coordinator na diploma. Na'am, kace mene aka karbaka Allah.